sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad da dalon. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 10 ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan, Mahmud a ba mu kanun labarai.
Tsohon Prime Minister Uganda Amama Mbabazi ya ce ƴan sandan kasar sun kai samamiya ofishin lauyoyinsa inda suka kwashe wasu kayayyaki. Za ku ji nasabar waɗannan kayayyaki da zaben kasar da aka gudanar a baya. Koriya ta Arewa na ci gaba da yin kallon hadarin kaji ga atisayen da makwabciyarta ta kudu da Amurka ke yi. Wata tawagar masu sa ido kan rikicin Siriya ta ce kwamandan mayakan kungiyar IS da Amurka take tsammani ya mutu na nan da ransa.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa Najeriya da kasar Afirka ta kudu sun ci matsaya kan batutuwa daban-daban.
Cikin wata na biyar na wannan shekara, wannan babban kwamiti na Najeriya da Afirka ta kudu zai zamansa a can South Africa.
Kana a jamhuriyar Nijar ko jam'iyya mai mulki ce ta mayar da martani ga matakin da jam'iyyun adawa ke cewa suna shirin ɗauka idan an zo zaɓe zagaye na biyu.
Sanarwa sai ɗan takaran shi kanshi ya ba da sanarwar cewa ga takarda na rubuto na cewa ba ni zuwa na zagaye na biyu. Doka ta ba da wa'adin kwana uku.
Kana mu kawo muku shirin sai bango ya tsage na Jumai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Tsohon Prime Minister Uganda Mama Mbabazi ya ce ƴan sandan kasar sun kai samamiya ofishin lauyoyinsa inda suka kwashe na'urorin kwamfuta da wasu takardu da ke ɗauke da bayanan da shaidu suka gabatar kan irin magudin da aka tafka a zaben kasar da aka yi a ranar 18 ga watan Fabrairu. Shi dai Mbabazi yana kalubalantar sakamakon zaben da ya ayyana shugaba Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaben, inda ya shigar da ƙara a kotu. A jiya Laraba tawagar lauyoyin ya kamata su bayyana a gaban kotu domin gabatar da hujjojinsu na cewa an tafka magudi a zaben, amma samaman da aka kai ofishin lauyoyin nasa ya dagula al'amura a cewar Mbabazi. Ya ce da farko hakan na nufin ba za su iya cimma wa'adin da kotu ta basu ba tunda an kwashe takardun da za su gabatar. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ga wasu mutane sanye da kayan 'yan sanda waɗanda suka balla kofar ofishin lauyoyin nasa suka kwashe kayayyakin da ke ciki.
Ya takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da abokin hamayyarta Senator Bernie Sanders sun kalubalanci junansu kan batutuwa da suka shafi shigar baki cikin ƙasar. ‘Yan takarar biyu sun kalubalanci juna ne a wata muhawara da suka tafka a daren jiya Laraba a jihar Florida. Clinton da Sanders za su fafata a zaɓuɓɓukan da za a yi a Florida da kuma wasu jihohi huɗu da ke da yawan wakilai a ranar Talata mai zuwa. Shi dai Sanders yana so ne ya shammaci Clinton a Michigan domin rufe tazarar da tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka ta bashi. Yayin da suke muhawara, Clinton ya ciciki Sanders, ta ciciki Sanders da cewa ya taɓa kaɗa ƙuri'an nuna rashin goyon bayansa kan sauye-sauyen shige da ficen baƙi a Amurka a shekarar 2007. Shi kuwa Sanders ya kalubalanci Clinton ne kan jin ƙin amincewa da ta yi a bar baƙin haure su sami lasisin tuƙi. Sai dai dukkaninsu sun ce ba za su amince a mayar da yara da baƙin hauren da ba su aikata laifi ba zuwa ƙasashensu na asali.
Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ke tafiyar mai nisan zango a cikin teku, wanda ake kallo a matsayin martani ne ga atisayen soji da makwabciyarta ta kudu ke yi da Amurka. Ma'aikatar tsaron Koriya ta kudu ta bayyana cewa da sanyin safiyar yau Alhamis abokin amayyarta ta harba makaman daga arewacin gundumar Hanwe. Hukumomin Seoul sun ce makaman sun yi tafiyar kilomita 500 sannan daga baya suka fada cikin ruwa a can gefen gabar tekun da ke gabashin kasar. Wannan lamari dai ba sabon abu bane, domin a duk lokacin da Amurka da Koriya ta kudu suke wannan atisaye, Koriya ta Arewa wacce ta tsani atisayen takan ɗauke shi tamkar a matsayin wani shiri na kai mata mamaya. Har ila yau kuma Pyongyang suna nuna fushinsu ne kan tsarin wato ƙarin takunkumi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba musu bayan wasu gwaje-gwajen makaman roka da suka yi. Akalla rokoki shida Koriya ta Arewa ta harba cikin teku a makon da ya gabata a gaban shugaban ƙasar Kim Jong-un, wanda yake kira ga dakarun kasar da su zauna cikin shiri.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan cikin gidan Austria, Jona Milk-Leitner, ta ce ya kamata hanyoyin da bakin haure ke bi ta yankin Balkan su ci gaba da kasancewa a rufe. Ministan ta bayyana hakan ne bayan da Macedonia da Serbia da kuma Croatia suka rufe kan iyakokinsu a wannan mako ga duk wasu bakin haure, illa waɗanda suke ƙoƙarin neman mafaka tsakanin iyakokin nasu. A wata hira da ta yi da wata mujallar ƙasar Jamus a yau Alhamis, ministan ta ce idan hanyoyin da ke tsakanin yankin Balkan su ci gaba da kasancewa a rufe har abada, babu yadda za a yi a maida hannun agogo baya. A ɗaya ɓangaren kuma kamfanin dillancin labaran Turkiyya ya ruwaito cewa wasu bakin haure sun nutse a gefen gabar tekun yammacin Turkiyyan. Aƙalla mutane tara ne aka ceto daga kwalkwalan wanda ke ɗauke da 'yan ƙasar Afghanistan da Iraniyawa, kuma zuwa yanzu ba a ga wasu mutane biyu ba. A halin da ake ciki dai kuma dubban bakin haure ne a can girki a ƙasar Girkan, inda aka datse su daga kaiwa ga arewacin Turai bayan da Macedonia ta rufe kan iyakarta a jiya Laraba.
A ƙarshe, wata tawagar masu sa ido kan rikicin Siriya ta ce an jiwa ɗaya daga cikin kwamandan mayakan ISIS mummunan rauni bayan wasu hararen sama da aka kai a makon da ya gabata. Tawagar wacce ta fito daga ƙungiyar nan mai sa ido kan rikicin na Siriya ta musanta raɗin da ake na cewa an kashe Tarkan Batirashvili, wanda ake wa inkiya da Abu Umar al-Shishani ko kuma Umar ɗan Shashen. Tawagar masu sa idon ta kara da cewa an garzaya da Al-Shishani zuwa tungar mayaka ta ISIS da ke Raqqa domin a yi masa magani. Jami'an tsaron Amurka sun bayyana cewa watakila an kashe jagoran mayakan a harharen da aka kai a kusa da arewa maso gabashin garin Al-Shaddadi. Wata majiya da ta nemi a sake sunanta ta gaya Murya Amurka ranar Talata cewa Al-Shishani ya kai ziyara yankin ne domin yin nazarin karfin dakarunsa tare da karfafa musu kwarin gwiwa, bayan da suka rasa wasu yankunansu ga dakarun Siriya da ke samun goyon bayan Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Bari mu faro takun da batun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Najeriya da ƙasar Afirka ta Kudu akan yadda za su taimaki juna. Kuma mai magana da yawun shugaban ƙasa wato Garba Shehu ya ma Umar Faruk Musa ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An kuma tattauna bukata ta bunƙasa kasuwanci da hurɗar jama'a mutum da mutum tsakanin mu da su. Yanzu kamar misali, su Afirka ta Kudu sun nuna cewa akwai sabuwar visa da suka fito da ita, wanda mai tsawo ce kuma a ita shiga tana fita ba wai zancen magana ta zuwa ɗaya a fito ba. Saboda haka Najeriya da su Afirka ta Kudu an yarda cewa za a sauƙaƙa ba da visa yadda yake mutane su samu sauƙin ziyarar ƙasashen juna. Mu da su an yi yarjejeniya na bunƙasa harkoki na tsaro tsakanin ƙasashen.
To kamar ta yaya wannan ziyara za ta bunƙasa noma da haƙo ma'adanai wanda aka san Afirka ta Kudu tana da ƙwarewa a kai, kuma Najeriya na bukata ganin irin yadda mai daraja shi ta kare a kasuwar duniya?
To wannan wayannan muhimman abubuwa guda biyu da kai magana, noma da haƙar ma'adanai, duka akwai yarjejeniya da aka sa aka cimma tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu.
Kamar an sa lokaci ko wa'adin da wannan yarjejeniyar ta haƙo ma'adanai ko noma za ta fara aiki domin a gani a zahiri?
A'a, amma dai cikin wata na biyar na wannan shekara, wannan babban kwamiti na Najeriya da Afirka ta Kudu zai yi zamansa a can South Africa, wanda yake kuma ana tare shugabannin kasashen guda biyu. Na son tabbatar maka cewa duk tattaunawar nan da aka yi da jawabi da shi kansa shugaban Afirka ta Kudu Zuma ya yi a majalisa ta Najeriya da kuma liyafar cin abincin da ya zaka ba, yana tafiya da abu daya, a ce yarjejeniya an yi ta tsakanin ƙasa da ƙasa wani abu ne daban. A aiwatar abin da aka yadda aka yi shi ya fi muhimmanci a kan komai.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Mr. Jacob Zuma ya kammala ziyararsa ta kwanaki biyu a Najeriya. Umar Faruk Musa, Murya Amurka a Abuja, Najeriya.
a can jamhuriyar Niger ko baya ga jami'a mai mulki da ta mayar da martani ga ƴan adawa ha kuma hukumar zaben ƙasa wato Seni ita ma ta yi magana kan wannan batun ga Sulaiman Mumunu Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
taron manema labarai jigajigan na jam'iyyar ta PNDS tarayya suka kira domin mai da martani akan wannan sabuwar takaddama da ta kunno kai a yayin da ya rage kwanaki 10 kacal a fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa tsakanin shugaba mai ci Isu Muhammadu da Hamma Ahmadu na bangaren adawa a cewar jam'iyyar ta PNDS tarayya goyen bayan da dan takararta ke samu daga gaggan ƴan siyasar kasar ta Niger ne yake razana ƴan adawa Alhaji Zakari Umaru wani kusa ne a jam'iyyar mai mulki
daga ran da aka yi sanarwa ta Palais du Congrès na goyen bayan Muhammadu Isu wanda su Kasu Mukta da su Magaji da su Ibrahim Yakuba sun ka zo sun ka goyen Muhammadu Isu baya tun daga ran nan ƴan adawa suka dauki niyyar ba za su je zabe ba kenan ko da koti ta bayyana sakamako lokacin nan su duk sun dauki niyya ta za su nemi wani sanadi wani kwabai wanda zai ba su damar su janye dan takarar su wasa zuwa zabe wannan abin asha ne mun yi bakin cikin a ce a Niger yadda demokrasi take taya a Niger a ce akwai wasu mutane waɗanda suka taba mulkin kasar nan waɗanda suka yi ikirarin cewa Muhammadu Isu za su sabke shi daga bisa mulki daga bana kuma ya zamanto suka zabi daidai wannan lokacin dan su gurbata yanayin siyasa a nan Niger abinda muke kira ga ƴan Niger duka baki daya zabe na ranar 20 ga watan Maris din Allah yarda za a yi shi dalili kotun koli ta bayyana su kamakon zabe ta ce dan takara biyu ne kuma ta faɗi sunan su an zub da 13
koya masanan doka yake kallon matakin na ƴan adawa Farfesa Jibril Abarshi malamin dokokin shari'a ne a Jami'ar Yamai.
Doka tsarin mulki ta ce mutum yana da ƴancin in yana so ya ce ni na hwasa zuwa ta zagaye na biyu. In ya hwasa sai a nemo na biyu kamar da doka ta ce wanda yake bi mishi. Shi ma wanda yake bi mishi in ya ce ba ni so shi ma sai a nemo wanda yake bi mishi. Haka nan har a kai ga na ƙarshe. To yanzu ba mu wadi shiga cikin wannan halin ba saboda ko da shike ita kofa da shike gungun jam'iyyun siyasa ne ta hito ta ba da sanarwa sai dan takaran shi kanshi ya ba da sanarwar cewa ga takarda na rubuto na cewa ba ni zuwa na zagaye na biyu doka ta ba da wa'adin kwana 3 na duk wanda yake da niyyar janyewa in kamun lidda ya kai gare shi doka ta ba ta cikin kwana 3 kamata a kare wannan kenan yanzu in kamar shi dan takara Hamma Ahmadu ya ba da sanarwar cewa ba shi zuwa kenan wanda zai bi mishi shine Sani Umar Sani Umar in yace shi ma ba yi zuwa sai a bi mai bi mishi Mama Usman ko haka nan zuwa dai har a kai ga na ƙarshe amma duka wanga abun ya kamata a gama shi cikin kwana 3
yanzu dai wannan batu na kauracewa harkokin zabe da ƴan adawa suka bayyana ya bude wani sabon babin siyasar kasar ta Niger a wani lokacin da ake shirin halartar runhunan zabe zagaye na biyu a ranar 20 ga watan Maris a dangane da zalke-zalken da ƴan adawa ke yi wa hukumar zabe game da batun sakamakon zaben na 21 ga watan jiya a karon farko shugabannin hukumar sun bayyana matsayin su akai kuma a cewar mataimakin shugaban hukumar ta Seni Hashiya Maryama Katambe
kowa ya gani ina tsammani kun bi mu sau da kafa kun gani mu sakamako in ya zo gare mu lokacin da muke Palais du Congrès a hili yake zuwa gare mu kuma wanda ya zo gare mu ne mu shine muke bayyana ma al'umma mu ba mu iya hudda komai ciki ba mu iya kari ba mu iya ragewa kenan wannan mu wanda muka samu ne muke aikawa kotun koli kuma ita yanzu za ta yi bincike takardu duka duk wanda ke da wani rishin yarda ko wani koke-koke sai ya kai nan wurin ita wannan kotun tsarin mulki komsa ita take dubawa yanzu ta ga yanda ne an kai ta abun ga mu kawai tsakani da Allah mu wanda ya kawo wajen mu shine mun ka ba sakamakon mun ka bada
bisa ga dukkan alamu matakin kauracewa harkokin zagaye na biyu na zaben 20 ga watan Maris da ƴan adawa suka dauka ya soma tasiri kan tsare-tsaren zaben inda ajiya a sanadiyar rashin halartar wakilin dan takarar ƴan adawa hukumar zabe ta dage wani shirin tantance tsarin hotunan ƴan takara Hamma Ahmadu da Isu Muhammadu kan ƙuri'a daya kuma har yanzu ba a bayyana ranar sake gudanar da wannan aiki ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC, kuma muna agogo ya ce karfe 10:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango ya tsage. Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya, zai ci amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango ya tsage.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Buna na Maimuna Usman Dawaki daga anguwan Dawaki. Tambaya na shi ne, sai ka ga mata ta haifi yara wajen shida, sai mata za ta haihu da yaye. Sai ka ga ɗaya mutu, sai kai misalin so shida, sai ta haifa ta yaye, sai ka ga yaran sun mutu. Wata mata kan haifa wajen bakwai ko takwas, sai ka ga yaran sun mutu. Menene yake kawo matsalan wannan?
To, kin gama tambaya?
Eh, na gama.
To, ga ita dai Hajjia Maimuna wanda daga Bauchi wanda ta yi maganan wa wanda yara ake ganin jarirai suna yawan mutuwa bayan mace sai ta haihu yaro ya kai shekara ɗaya ko wata tara sai ya mutu, haka nan sai ta jera sau daya wajen lowan lokaci wajen shida, haka nan yaron kuna ta komawa. To, mutuwa dai abu ne na Allah wanda ba a iya cewa me yasa, sai dai ga wani lokaci akan fahimci cewa akwai wasu nadiya da waɗannan abubuwan ke faruwa. Ga wasu matan idan aka bincika akan samu wani matsala da ke faruwa musamman a rashin wato daidaituwar jininta da abin da take dauke da shi a cikin cikinta. Wato anan zan dan shiga filin masu gwada jini inda ake cewa kowa da kalan jininsa, wani yana da A sai ka ji an ce A positive, wani kuma sai ka ji an ce A negative. To, idan ya kasance wannan matan tana da jini A negative ne, sa'annan abin da take dauke da shi a cikin cikinta shi yana da A positive ne, to zai kasance jininta zai rika yakan jinin wannan jaririn da take dauke da shi, wanda har zai sa tana iya rasa shi ma tun yana cikin cikinsa, cikin cikinta. Wasu kuma zai kasance ya za su rayu sai sun kai wasu 'yan watanni kai ga sun koma. To, ana samun ire-iren waɗannan. Sa'annan kuma yana iya yiwuwa wato wannan matan na ɗauke da wasu cututtuka a jikinta wanda ita kanta ba ta sani ba, wanda ke iya shafin 'ya'yan nata da sun ɗan fara ƙwari sai duk su koma. To, abin yi a irin wannan shi ne sai su ƙoƙarin ta je asibiti a lokacin da ba ta da ciki, a yi mata check-up na gaba ɗaya a duba ko tana da wata matsala a jikinta. To, ta nan za a iya fahimtar ko me ke iya haddasa waɗannan abubuwan sai a magance shi.
To, Zaria, kuna jin mu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Comrade Yusuf Lawal Amurka ga zai jihar Kaduna tare da Najeriya, shugaban tsangayar independent da jihar Kaduna. Tambaya na a so da yawa za ga yaya kanana waɗanda ba su isa aurar da su ba, akan yi musu aure to wajen haihuwa sukan samu matsala wurin haihuwa wato ɗaukar ciki ba. To, idan kun samu irin wannan asibiti, wani irin mataki kuke ɗauka dangane da wayar da kansu da sauran wayar da kan al'umma dangane da irin wannan al'amari? Wannan shi ne tambayan da.
To, Lahida, ka ji tambayoyin ko?
Na ji tambayoyin daga eh. Sauran aure ba shi ne matsalan ba, amma sauran haihuwa ita ce matsalan. Idan mace na karama aka aurar da ita a lokacin ba ta gama girma ba, kugunta na bai bude ba, mahaifanta bai bude da ya kamata ba, to dole idan ta dauki ciki za ta shiga matsala, domin kan yaron yakan zo ya fi girman ta inda ya kamata ya fita. To, idan ta zo haihuwa sai a ga cewa ta kasa haihuwa, sai ta zo wani lokaci ta rasa ɗan, kuma ita kanta ta soba fama da wannan lalura da ake cewa yoyon fitsari wato VVS. In hakan ya faru kuma sai a ga ta shiga matsaloli da yawa. To, abinda muke yi a asibiti shi ne akan so a akan ƙoƙarin wayan ma iyayenta wato kansu da ita da mijin a gaya musu cewa wannan yarinyin ba ta kai yadda ya kamata a ɗora mata wannan nauyin ba. Ita kanta yarinya ce ba ta ma san inda hankalinta yake ba, kuma a zo a ɗora mata nauyin haihuwa da kuma kula da ɗan ƙaramin yaro, ita kanta ba ta ma kula da kanta ba. To, wannan abu ne wanda sai ba hukuma kawai ba, har da wato manya-manyan ƙasan, manyan malamai, limamai, abusallatai da cocina da sauran wurare dai haka nan, ya kamata a riƙa gaya ma jama'a cewa lallai yana da kyau a riƙa barin 'ya'ya mata su je makaranta. Domin idan aka bar yara mace ta je makaranta har ta gama sakandare, lokacin ta kai wajen shekara 18, a lokacin don ta yi ciki ta haihu babu damuwa. Amma a ɗauki yarinya daga primary school a ba namiji tana shekara 11-12, to a lokacin lallai in ta yi ciki za a samu matsala wajen haihuwa, musamman a karkara inda ba su da inda za su je in ta shiga nakuda. To, a wannan lokacin sai ga matsaloli da yawa sun same ta, har yana iya kaiwa ga an rasa rai. To, wannan su ne matakan da mukan ɗauka a asibiti, kuma wato ya kamata kungiyoyi da kuma wato gwamnati ita kanta su yirka yada wannan labaran da kuma wato bayani kan irin haka din domin mutane da ke irin wannan din su daina.
To Zaria, kuna jin mu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim Jalla, kofan kuyan bala.
To
baya na da farko ina ma doctor sai likitoci da in an je aski sukan dani da rikirkitarwa kuma mutum za a yi mishi operation kuma cikin shi isa haihuwa ba ga bisani aka kike aka ji wani asibiti sai ga ba haka nan ne ba ya kuma faru a gare ni kuma ji asibitin Gambatawa ba aka ce mun operation za a yi mun alhali ba haka bane muka je nan asibitin Almadina sai lafiya na lau ba haka ba abin da ke damuna alhali daga bisani muka dawo gida kuma aka haihu lafiya ta lafiya ni lafiya lau amma din nan a tare da ni.
To a saboda aka tambaye ki shine me yasa yake samun irin wannan kuskure ko?
Eh.
To Bauchi kuna jin mu? Yawwa.
Eh muna jin ku.
To bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna jin ki.
Ni ne Fatima Yahuda daga anguwan Dawaki. To wani lokaci na kan ga mata ta kan aika sau ɗaya sau biyu. To daga wannan kuma idan ta yaye in ta samu ciki wanda na gani ya kasance kuma sai an yi mata tiyata. To kuma menene ne ya kawo haka? Ta ci ta aiki sau biyun ga 'ya'yan nan kuma ta zo ciki na uku kuma sai ya kasance sai a yi tiyata.
To likita ka ji tambayoyin 'yan uwana matan
da ya bi ka? Haka ne haka. Na'am, to ga ita dai Bilki daga nan Zaria maganar da ta yi na cewa akan samu wato bambancin bayani ko kuma lissafi daga wajen likitoci da ke duba mutane sai ka gana an ce ma wani abu kazan ka je wani asibiti kuma an ce ma wani abu kazan wannan ba wani abu bane halin dan adam ne wanda ko a yadda yake ko a kasuwa ne za ka iya zuwa wani shago a gaya ma wani abu daban wani wuri ka samu wani abu. To likitoci duk da cewa training ɗinsu yakan zanto iri ɗaya ne amma kowa da yin basirar da Allah ya bashi kowa kuma ga irin auni da yake sa'an nan kowa da wato yanayi da yake irin aikinsa. Kuma abinda ya kamata a fahimta nan shine wato shi wannan da ke duba ki shi ma dan adam ne kaman ki ya dai dan fiki sani ne da yake wurin aikin sa ne amma bai da sanin gaibu bai kuma yana sanin cewa lalle ga yadda abubuwa za su kasance ga mara lafiya sai dai ya bada nashi taimako Allah kuma ya maganin komai. To yana iya faruwa hakan nan kamar yadda ta ce ita ta ji aka ce za a yi mata tiyata ba za ta iya haihuwa ba ta dawo gida kuma Allah ya sa ta haihu lafiya. Wannan yana faruwa ko a asibitocinmu sai ka ga an kawo mace rangaranga ana ganin tana cikin wani hali sai a ce to ai booking ɗinta za a yi mata aiki can kana zaune sai ka ji an ce ai matan nan da aka ce za a yi ma aiki har ta haihu. To dama wani lokaci akan kawo macen ne cikin wani hali wanda shi likita yake ganin lallai a lokacin ba wani abin da zai cece ta illa a mata operation. To kasancewar ya ta koma gida ko kuma a'a tana asibitin kafin a shiri a gama shirye-shiryen da za a yi sai a ga ta haihu lafiya kalau jaririn lafiya ita kanta ta samu sauki. To ire-iren waɗannan bambance-bambancen na faruwa kuma ba abun damuwa ba ne kawai dai za a tabbatar mutum wanda duk wanda zai je asibiti ya tabbatar da cewa asibitin da zai je ɗin wannan waɗanda ke asibitocin ƙwararrun likitoci ne kuma ƙwararrun ma'aikata ke wurin. To ta nan za ki san cewa idan ma an yi kuskure to abu ne wanda ya fito Allah ne ba za a samu wannan kuskuren ba wai don rashin iya aikinsa ba.
Masu sauraro, a nan kuma za mu sallama da ku sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya.
To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Zan fara da sakon Iliyasu Muhammad Tungan Bako ne. Yace hakika matakin da gwamnatin kasar Cameroon ta dauka na bada tallafin ababen hawa ga kungiyoyin sakai domin yakar kungiyar Boko Haram hakan yayi daidai Allah ya sa hakan ya zama alheri amin. Sai kuma Abdulsalam Muhammadu Lema Tsagem majin kungiyar muryar jama'a cewa yi salam VOA dan Allah ku bani dama domin in mika godiyar mu ga shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina wato Aliyu Sabiu Maduru akan kokarin da yake yi na kawo zabarsa abubuwan cigaba. Ubangiji Allah ya ja zamani amin. Ta gaba cewa ta yi matakin da hukumar alhazan jihar Kano ta dauka na hana tsofaffi da marasa lafiya tafiya aikin haji matukar ba su da dan rakiya da zai kula su a kasar Saudiya. Hakan yayi daidai da fatan wasu jihohi za su yi koyi da gwamnatin ta jihar Kano, inji Sani mai langelenge da malam anguma da makaranta ya wuri. Daga Comrade Bala Usman Karasuwa Yobe kace a gaskiya ya kamata gwamnatin Muhammadu Buhari da ta dubi halin da talaka ke ciki sakamakon tsadar rayuwa, domin kuwa al'umma na cikin mawuyacin hali. Da fatan gwamnati za ta dubi talaka da idan basira domin samun sakin rayuwa. Naka shike ba da kai, na faɗi haka ne ganin yadda binciken gwamnatin shugaba Buhari ke nuna duk wata badakala ƴan arewa su ne kan gaba wajen yin sama da fadi da dukiyar ƙasa. Wannan dai babban abun kunya ne, ganin mu ne ke ikirarin musulunci. Allah dai ya kyauta. Sako daga Sale Shehu Shahada da Bambauci. Da ƙarshe sai wata fito daga Aliyu Ibrahim Sharif kace to hukumomin Najeriya sai su yi kokari wajen dakile matsalar karancin man fetur tare da tsadar farashi, ko dan Najeriya ya samu sa'ida.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Prime Minister Uganda Amama Mbabazi ya ce ƴan sandan kasar sun kai samami a ofishin lauyoyinsa, inda suka kwashe na'urorin computer da wasu takardu da ke dauke da bayanan da shaidu suka gabatar kan irin magudan da aka tafka a zaben kasar da aka yi a ranar 18 ga watan Fabrairu. Shi da Mbabazi yana kalubalanta sakamakon zaben da ya ayyana shugaba Yoweri Museveni ne a matsayin wanda ya lashe zaben, inda ya shigar da ƙara a kotu. Yar takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da abokin hamayyarta Senator Bernie Sanders sun kalubalanci junansu kan batutuwa da suka shafi shigar baki cikin ƙasar Amurka. Yan takarar biyu sun kalubalanci juna ne a wata muhawara da suka tafka a daren jiya Laraba a jihar Florida. Clinton da Sanders za su fafata a zaɓukan da za a yi a Florida da kuma wasu jihohi hudu da ke da yawan wakilai a ranar Talata mai zuwa. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ke tafiya mai nisan zango a cikin teku, wanda ake kallo a matsayin martani ne ga atisayen soji da makwabcinta ta kudu ke yi da Amurka. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta bayyana cewa da sanyin safiyar yau Alhamis abokiyar hamayyarta ta harba makaman daga arewacin gundumar Wanhe. Hukumomin Seoul sun ce makaman sun yi tafiya kilomita 500, sannan daga baya suka fada cikin ruwa a can gefen gabar teku da ke gabashin kasar. Ministan cikin gidan Australia Johan Mikletner ta ce ya kamata hanyoyin da bakin haure ke bi a ta yankin Balkan su ci gaba da kasancewa a rufe. Ministan ta bayyana hakan ne bayan da Macedonia da Serbia da kuma Croatia suka rufe kan iyakokinsu a wannan mako ga duk wasu bakin haure, illa waɗanda suke kokarin neman mafaka a tsakanin iyakokinsu. Wata tawagar masu sa ido kan rikicin Siriya ta ce an jiwa ɗaya daga cikin komandan mayakan IS mummunan rauni bayan wasu hararan sama da aka kai a makon da ya gabata.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima kuma sake dawo muku da wani sabon shirin. Idan an jima a shirinmu na baya na dare, muna son ku bayyana mana ra'ayoyinku ne a kan yarjejeniyar da aka cimmuwa tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu, fa'ida na wannan yarjejeniyar. Yanzu amadon kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan mu Mr. Skip, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe, wanda Jamila da Halima suke dakon mu domin su gabatar. Sai an jima ku.